Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Binta Sulaimaniyar ce tare da Mahmud Lalo. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Laraba, 21 ga watan Disamba 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa wata kotu a Ghana ta ta sakeyar wasu mutane su uku 'yan Najeriya tare da wani dan Ghana zuwa gidan yari da salaifukan hada baki da sace wasu 'yan matan Canada masu aikin sa kai a shekarar 2019.
Rana Umar fara kuncin da aka yanke da wayar na kidnappers na jin yayi kwarai. Mun farko Ghana dai ba mu san wannan abin ba, don na jin ka lura har inshora na jin wannan abin na faruwa babu dai ne mai kyau ba. Na jin hukuncin da aka yanke musu, na jin falilillahi alhamdu yayi daidai kwarai.
Za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Niger al'ummar Krista sun kimmata wajen shirye-shiryen sallar Christmas ko Noel, amma suna kokawa akan tsadar rayuwa da ta'addabi duniya. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambuwas zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan, ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Joe Biden ya tarbi takwaran aikin sa na Ukraine Volodymyr Zelensky a fada White House. Wannan ce tafiya ta farko da Zelensky zuwa wata kasa tunda Russia ta kaddamar da yaki akan Ukraine a watan Fabrairun bana. Da yammacin yau ake sa ran Zelensky, wanda ya iso Washington a yau Laraba, zai yi wani jawabi a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Amurka. Seth Jones shine mataimakin shugaban cibiyar nazarin koyon dabaru da hudda kasa da kasa da kenan Amurka.
In person visit by Zelensky rather than just joining virtually will present.
Yace wannan ziyarar da Zelensky ya kawo da kansa maimakon ya bayyana ta yanar gizo za ta bashi dama ya mika kokumbarar sa kai tsaye ga Majalisar Dokokin Amurka da manyan jami'an gwamnatin kasar. Wani babban jami'i a gwamnatin Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa bututun da shugabannin biyu za su tattauna akai sun hada da yadda za a bullowa yakin da Russia ke yi da Ukraine, kan abin da ya shafi tallafin makamai da kuma horo da Ukraine za ta samu daga Amurka. Hukumomin Gambia sun ce sun yi nasarar dakile wani yunkurin juyin mulki da wasu sojoji suka yi. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa an kama sojoji hudu da ake zargi da kokarin kifar da gwamnatin shugaba Adama Barrow a ranar Talata. Rundunar dakarun kasar ta fitar da wata sanarwa wacce ke dauke da bayanan da suka tabbatar da yunkurin juyin mulkin. Ita dai kasar Gambia, wacce jama'arta ta kai miliyan 2.5 a yammacin Afirka, ta sha fama da yunkurin juyin mulki a lokutan baya, tana kuma kan farfadowa ne daga shekaru sama da 20 da tsohon shugaban kasar Yaya Jame ya kwashe yana mulki, wanda ake zargin an take haƙoƙin bil'adama. Wani yanayi na hunturu mai tsanani da zai kai ga zubar da dusar ƙanƙara na shirin ratsa wani yankin Amurka gabanin bukukuwan Kirsimeti da za a yi a ƙarshen makon nan. Hakan ya sa matafiya suke ta rige-rigen kama hanya gudun kada a soke tashin jirage gabanin zuwan wannan yanayi. Hukumar kula da hasashen yanayi ta Amurka ta fitar da wasu sanarwa dauke da gargadi kan sanyin da zai lallube yankin tsakiyar yammacin kasar. Bob Obradovich jami'i ne a wannan hukuma.
The wind is going to be very strong across large parts of the country as we get into Thursday.
Yace iskar da za ta kada mai karfin gaske ce za kuma ta shafi yankuna da dama a kasar yayin da muka doshi Alhamis da Juma'a. Saboda haka lamarin zai shafi masu tafiye-tafiye ta jirgin sama. Tunda a ranar Talata wani yanayi makamancin wannan ya kai ga zubar da dusar kankara a yankin birnin Seattle na jihar Washington. Lamarin da yasa aka soke tashin jirage. Daliban jami'a mata a Afghanistan sun koma gida cikin hawaye a yau Laraba bayan da jami'an tsaron Taliban suka kora su gida. Wannan mataki na zuwa ne bayan da hukumomin kasar ta Afghanistan suka haramta karatun jami'a ga mata a ranar Talata. Haramcin ya shafi jami'o'in mallakar gwamnati da na 'yan kasuwa, wanda wannan shine mataki na baya bayan da hukumomin kasar ke dauka kan ilimin mata da hudunsu da jama'a. Wannan mataki har ila yau ya kona ran 'yan kasar ta Afghanistan da dama da kasashen duniya, waɗanda suka ce ga dukkan alamu gwamnatin ta Afghanistan, wacce maza ce zalla suke jagorantarta, ta kudura niyyar mayar da ƙasar ta wato Afghanistan saniyar ware. Ministan harkokin wajen Iran ya ce ya gana da takwaran aikinsa na Saudiya a gefen wani babban taro da aka yi a ƙasar Jordan. Wannan ganawa da jami'an kasashen biyu suka yi ita ce mafi girma da aka gani tun bayan da kasashen biyu suka yanke hulɗa tsakaninsu a shekarar 2016. Saudiya da Iran sun yi hannun riga kan yadda suke kallon rikice-rikicen da ke faruwa a yankin kasashen Larabawa, musamman yakin Siriya da Yemen. Kasar Iraq ta sha jagorantar taruka tsakanin jami'an Saudiya da na Iran tun daga bara. A wani mataki ne yayyafa ruwan sanyi kan sabanin da ke tsakaninsu inda aka yi zama na baya-bayan nan a watan Afrilu.
Agai da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To wata kotu a Akra babban birnin kasar Ghana ta ta sakiyar wasu mutane su hudu daga ciki uku 'yan Najeriya tare da wani dan Ghana zuwa gidan yari bisa laifukan hada baki da sace wasu 'yan matan Canada biyu masu aikin sa kai a shekarar 2019. A lokacin da suka yi garkuwa da matan sun buƙaci kimanin dalar Amurka 800,000 ko kuma su kashe su. Daga Kumasi ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hamza Adam ya hada mana.
Rana Umar fara hukuncin da aka yanke da wayar na kidnappers na jin yayi korai mun farko kana dai ba mu san wannan abin ba dan najin ka lura har ishara najin wannan abin na faruwa babu dai ne mai kyau ba na hukuncin da aka yanke musu najin fallillahi alhamd yayi daidai korai
ne Abdullah izina ne ga yan uwa dan sa mun wani zai iya tuna wayar na suka yi ga shekaru su ba wani shekaru ba amma za su yanka shekara 10-10 cikin kasu yanzu sun fito wani abu za su wani irin duba za a duba su da shi Allah kiyaye gaba
wasu al'umman Ghana kenan da basu koye jin dadin su ba biyo bayan alkaliyan kotun Accra High Court Justice Lydia Osei-Mafu ta ci sakiyar wasu mutane su hudu cikin su uku 'yan Najeriya kazalika daya dan Ghana bisa laifukan da aka same su da shi na hada baki tare da sace wasu 'yan matan kasar Canada masu sunaye Lauren Tele tare da Bailey Chete masu aikin sa kai domin karban kudin fansa a shekarar 2019 a birnin Kumasi masu laifukan da suka hada da Samson Agal da Elvis Ojiomi masu shekaru 27 da haihuwa a duniya tare da Jeff Onasa da Yusuf Yakubu su kuma masu shekaru 28 a duniya za su shafe shekaru 10-10 a gidan kasu biyo bayan sun yi amanna bisa waɗannan laifuka da aka same su da shi mai shigar da kara a gabar kotu ya bayyana cewa mutane hudun sun buƙaci kimanin dalan Amurka 800,000 gun iyalan matan Canada ko kuma su kashe su matakin da hukumomin kasar suka dauka dai yasa suka yi gamo da katar wajen cafke mutanen a maboyar su a zangon a Chiasi a jihar Ashanti bayan zartar da hukunci dai masu laifukan sun tsunkuya tare da kamun kafafun waɗanda sun kai ma wannan laifi na bukatar da su yi musu afuwa Amina Muhammad mai fafutukan kare haƙoƙin mata a Ghana ta jinjinawa mahukunta bisa wannan mataki na ladabtar da masu laifukan a inda ta ƙara da cewa wannan matakin ya kawar da fargaba ga masu niyyar zuwa Ghana domin ziyara ko yawon bude ido
shi ya muna dadi inda an ka jelin su wan kuma ya taimaka muna waranda ko ba matan Canada ba duniya baki daya wanda zai fito American ne German ne London ne ina ne duka yazo yayezo ziyara
shi kuwa Musa Akamonga mai sharhi bisa harkokin tsaro kana tsohon babban jami'in lekin asiri a Ghana ya baiwa gwamnati shawara kan matakan kare ɗan kasashen waje gabarin wani matsala makamancin haka nan zuwa gaba a inda ya fara maida hankali kan gurbatattun iyakokin kasar
alamuna security Ghana na ce na waran su shi ke mukun su ya cika ido ce kama immigration haka ko duba border sun ababan da ya kamata a yi ba yin sa daidai sun nan ne ya kamata gwamnati da ya musu murna wannan da kuma su ke muku aka kama waranda mutane da su kidnap foreigners ga su ya kamata a yi godiya sosai sosai kuma akwai na lafiya da ya kamata da kuma gwamnati musu kuma aka ce kaman police ko soja ko immigration ko fire service ko kaza sun ake da kamata mu kuna fitowa wurin jama'a magana bai zuwa wurin police sai ya boka san abin da yawo a mu da muke zama tare da su mu ne da ba su labari ababa da muke ji ababa da muke gani sai shi aiki
a bayan nan ma Ghana ta fuskanci matsalolin tsaro musamman na garkuwa da mutane domin karban kudin fansa a wasu yankuna da suka hada da jihar Ashanti da jihar Tsakiya da jihar Yamma abinda ma shugaban majalisar tsaron jihar Ashanti Honorable Simon Osemensa ya faɗa wa manema labaru a gefen wani atisayin soja cewa hukumomi a Ghana na aiki tukuru domin dakile duk wani abin da ka iya barazana ga tsaron kasar Hamza Adam Kumasi Ghana
Madalla, an gaishe ka Hamza Adam da wannan rahoton. To a jamhuriyar Niger, al'ummar Krista sun himmatu wajen shirye-shiryen sallar Christmas ko Noel, amma sun koka bisa tsadar rayuwa da ta'addabi duniya, yayin da fasoci ke kira da su bayar da hankalinsu ga muhimmancin ibada. Wakiliyar murya Amurka da ke da magaran, Tamar Abari, na dauke da karin bayani.
Tuni dai shirye-shiryen sallar Kirsimeti ya kankama wajen al'ummar Krista a coci-coci daban-daban, duk da ma suna kokawa da tsadar rayuwa da ake fuskanta a duniya baki daya. Yayin da na zagaya coci-coci da ke garin da magaran da ma wasu gidajen Kristoci sun yi min bayani kamar haka.
Ni ne Malam Yahaya Arzuka daga Eglise Evangelic. To, ga munan muna shirye-shirye cikin ikon Allah. Shi abu ne wannan zamani da muke ciki, ko mu sai a hankali. Mu ba ta kanmu ba muke. Kin san yaro yau ya ga wancan yaron ya hita da kyau, shi ba hita ba da kyau, ran shi baci yake. Ai, wannan tsadar rayuwa tsuman bakin hanya ne, bige babba bige yaro.
Sunana Riri Malam Kimiya, rejin Eglise Catholic ce. Shirye shiryen Kirsimeti ba na gaskiya, sai godiya. Ga munan dai muna dan shirye-shirye. Da dai wara ka mun yi dinke-dinken mu, mun sai sayan mu da sha mun kare komai. Amma yanzu dai to ga munan dai. Muna ta fama dai ta kwana. Tsadar rayuwa ce gaskiya. Komai ya kara kudi, yayi tsada. Kin zaka takalmi iya nan zan sai. Na sai san takalmi da ina sai an takalmi jika uku da rabi hudu ina sai. Yanzu gaskiya takalmi jika biyar shida. An sai ba gaskiya yau sun yi kudi.
Rabi ya hayya.
To shirye-shirye dai ba laihi ana yi. Da da yanzu gaskiya ba dai bane ba. Ko ba haka ba. Yanzu abin da yasa saboda tsadar rayuwa ana musu uniform kayan su iri ɗaya yara. Su ma mata a musu. A babu kala-kala. Yanzu dai in mun shekara in ta zo guda ne muke yi. Da dai ko muna yi. Amma yanzu to guda ne miki. Ya sha bamban da yawa da nada.
Na kuma leka wata coci wadda ake cema EERN Evangelic. Na samu wasu matasa na ta aikin gyare-gyare. Su ma sun ce wannan matsala ba ta bar su ba, ta shafe su.
Sunana Irmiya Mamman. Muna a cikin coci, muna shirye-shiryen sallar Noel. Yanzu muna anan ne domin mai gyare-gyare. Muna dan kakkabe duk inda ke da wani datti, muna hudda, muna dan gyaggyara kuma dukkan abubuwa. Sai in ce sallar Kirsimeti ta da ta yanzu gaskiya ba daya bane. Akwai bambanci. Tunda yanzu gaskiya akwai abubuwa da dama, ko mu matasa muna so mai ba za mu iya ba. Rayuwa ta yi tsada gaskiya.
Sunana Uge. Nazo ne Shara Eglise da shirye-shirye nan wani. To yanzu dai zan ce na sai kaya tsaron dai, kuma yanda yake yanzu rayuwar ce sai a hankali, dan abin da ya samu ne na yake da shi.
Sai dai a cewar Pastor Haruna Labo, muhimmancin ba a nan yake ba. Tanadin da Ubangiji ya yi wa mabiya shine abun duba.
Waɗansu hidimomi da za a iya a yi ba su da muhimmanci kamar mutum ya tuna da Allah ya shirya masa hanyar tsira, hanyar ceto daga zunubi. Shi kowane zamani in ya zo akan karɓe shi yadda ya zo, kuma kowa sai ya yi gwalgwadon abinda ya iya yi. Saboda a gare mu waɗannan shagulgula ba su ne abin damuwa ba, saboda Allah bai cilasa mana mu yi abin da ya karɓe mu ba. Yanayin zuciyarka da yanayin ibada wanda kake yi a cikin waɗannan wakatai su ne ke da mahimmanci matuƙa. Sauran abubuwa bid'a ce, Ubangiji kuma bai ce mu yi ta bid'a saboda muna cikin lokaci na ibada ba.
Tamar Abari, murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari, to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman daga birnin Ibadan na jihar Oyo a Najeriya akan bikin ranar Maulidi, wanda Hassan Umar Tambuwal ya hada mana.
A ranar Lahadin da ta gabata ne aka yi wani babban Maulidi a masallacin Juma'a da ke karar Shanu a Akinyele, Ibadan. A wajen Maulidin an yi karatun Alƙur'ani mai girma.
Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Alhaji Obadan Maliki dake unguwar Sabo Ibadan shine shugaban kwamitin da nasara maulidin.
Tandaya na roki jama'a a karanta Alhaji Audu Alubakar Salatul Fati kafa uku da mahaliya bisa zuwa gare shi da kuma dan uwan mu Ali wanda yake duk shekara da shi muke kai da kawowa to gashi an yi maulidi bai tare da mu ya koma gidansa na gaskiya aikin sa na lada ubangijin Allah ya kai musa kabarinsu Allah ya sada su da Annabi ya kai lada kabarinsu da biyu jama'a ina muku sanni da zuwa iyayenmu kakanninmu da babban shehunmu babanmu kakanmu Alhaji Mashak Malam Allami dan daya baba ya kai shekarun da ummatin ne wanda yake bai daga kai ya ci haba idan zo ya kiye ne amma duk shekara an muka kirawo shi ko ta yaya ne sai ya yi kokari ya zo gunna bangijin Allah ya saka mai da alheri iyayen mu malam malamai ban rena muku ba dan ba abin da zai yi a yau sai da addu'a sai da malamai da kuke samu a kan hanya kuna mana wa'azi kuna gane nan gaskiya ne nan ƙarya ne bangijin Allah ya saka muku da alheri da ƴan uwa baki wanda suka zo daga nesa da na kusa da nan duk muna su godiya bangijin Allah ya tafi kafara da alhamdulillah da samu kara daga alamin kuma na yi babban murna ga ɗan kwamitin wannan maulidi gaskiya sun ba da goyon baya Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da gidan aljanna haka ƴan yara ƙanana da suka ta taimaka mu da wannan aiki shara da menene bangijin Allah ya musu albarka iyayenmu mata kuma da suka mana girki da sauransu da bangijin Allah ya saka musu da alheri
assalamu alaikum ya jakarin Allah ya an so ga Allah ya kawo bayan Allah Muhammadu Rasulullahi assalatu wassalamu alayka ya gatan ilahu gatan bayi assalatu wassalamu alayka ya gatan nara ya gatan bawa assalamu alayka ya sitarra Allah masirinta bayan Allah Muhammadu Rasulullahi
shehu malamin da na jagoranci maulidin yayi bayani a game da abin da ake nufi da maulidi
sunana Sa'ad Muhammad limamin masallacin juma'a na Sabo Ibadan wato maulidi a kalmar larabci ana nufin wuri ko kuma lokaci wanda aka haifi wani abu ko kuma abin haihuwa to kaga mu a wajen mu da aka ce maulidi wato shine haduwa saboda murna da kuma godewa Allah akan samuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine maulidi saboda dukkan ni'ima da Allah subhanahu wataala ya wa halittu babu kamar ni'imar ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girman wannan ni'ima ma Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani sai da ya tabbatar mana a cikin alqur'ani cewa hakika yayi wa mu'minai baiwa wato tunda ya aika musu manzon Allah sallallahu sallama to saboda girman wannan ni'ima wato ya cancanta kamar da alqur'ani ya nuna a koda yaushe mai murna mu godewa Allah na wannan ni'ima da Allah ya ba mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
Allah gafarta mallan idan mutum yayi maulidi wace irin falala ce ake saran zai samu
to maulidi annabi sallallahu alaihi wasallama akwai matsaloli da ake fuskanta yanzu a wannan zamani da yawa akwai wanda suke taso suke sukar cewa babu maulidi wanda yake kuma abun ba haka yake ba saboda haka maulidi in ka duba idan aka taru za ka ga cewa abin da yasa ba za a iyakance ga iya alherin da ake samu ba saboda in ka duba abubuwa na alheri nawa za ka lissafa inda ake yi na farko za ka ga an taru an karanta alqur'ani wanda ka san ladan karatun alqur'ani za ka ga an yi salatin annabi wanda ka san salatin ladan salatin annabi za ka ga an yi zikirin Allah wanda kowa ya san girman zikirin Allah sannan kuma za ka ga an yi nasihohi an fadi tadoji na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda anan ne wani zai dauki wata dabi'a ta annabi ya aikata to duk irin waɗannan alherai sannan kuma mu zo kan ciyarwa yanzu wani ya zo wannan wuri a daren nan bai da abin da zai ci amma sai ya samu abin da zai ci wanda yake ta tabbata cewa ka ci yadda mai jin yunwa daya yafi ka gina masallacin juma'a guda 70 to in ka duba za ka ga cewa ba za a iya iyakance alherin da ake samu a dalilin yin maulidi ba duk mai yin maulidi sai sakamakon shi sai ranar da ya gamu da Allah abin da ake bukata kawai shine ikhlasi
da ina ya kamata a yi maulidi
wato babu inda bai kamata a yi maulidi ba kuma babu yanayin yadda bai kamata ba a yi maulidi
kamar suwar suwa ya kamata su yi maulidi
maulidi wanda ya kamata ya yi maulidi shine duk musulmin da ya gane cewa ga ta inda ni'imar Allah ta same shi ta wajen annabi to ya kamata ya yi maulidi
wasu da na halarci maulidin sun bayyana jin dadin su
sunana Kyari Ali Bukar
me zaka ce game da wannan maulidi na yau
gaskiya sai godiya san wallahi alhamdulillah alhamdulillah mun godewa Allah
kana murna
gaskiya ina murna sosai wallahi
kana jin dadin wannan maulidi
sosai ina cikin committee na wannan maulidi na ta shekara wallahi jama'a karuwa suke mana
suna na dalla mai dambuduma gaskiya nayi farin ciki da wannan alamar yabo ya ba mu jin dadi sosai ga rayuwar mu ka duba inda jama'a suka taru kuma suna kallo rama ubangiji abun yaya mu yaba ma abun nan sosai
suna na Alhaji Isa Babakar alhamdulillah alhamdulillah mu yi wa Allah godiya abun da na gani ga maulidi na yau son Allah da son munjo Allah sallallahu alaihi wasallam
amma yanzu to kanan gurin wannan maulidi ka karu da wani abu
ah kwarai kuwa na karu da abubuwa da wai babban makaranta ne
to yanzu da mun za ka koma da shi a gida
ah to alhamdulillah so Allah da munjo Allah sallallahu alaihi wasallam sai za mu koma da shi gida
إلى الله محمد مولا مكمل شروده المغللة مكمل شروده المغررة مكابد أدبه المؤتبر مولانا لا إله إلا الله محمد مولا معظما لآله جميعا معظما لآله جميعا لا في من قصتكم مضيئا مولانا لا إله إلا الله محمد مولا
kuma kananan yara da naje wajen maulidin sun ce suna cike da jin dadi a game da maulidin
billahi ukasha maulidin yau gaskiya tsaro mutane sun yi biyayya ta kamata ya tafi daidai yadda ake so
ka taba zuwa maulidi a can baya
eh na taba zuwa amma ba na nan ba
to ya kaga maulidin da ka je na can baya da wannan maulidi
na can gaskiya ne mutane da ba su yi ta sai na wannan ba
kana nuna ne ya fi yawan mutane
nan ya fi yawan
Suna na Amina.
To Amina ga kike zo Maulidi ya kike ji game da wannan Maulidi?
Ina jin dadi sosai.
Saboda miki ce kina jin dadi?
Saboda jama'a sun yi yawa a wurin. Suna na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
To me yasa ki zo?
Zan samu lada na
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Ghana.
Wasanni a takaice.
Ministan da ke kula da shanun wasannin motsa jiki na kasar Ghana Mustapha Yusuf ya bayyana cewar ma'aikatarsa ta yi amfani da kuɗi dala miliyan 571,840 daga dala miliyan 866,200 da aka tanada wa Black Stars wa gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Ministan wadda shi ne mamban majalisar dokoki na mazaɓan ya gaba kubure ya faɗi haka ne yayin da yake wa majalisar dokoki jawabi a ranar Laraba yau kenan tare da bayyana abin da aka kashe wa kungiyar ta Black Stars na kuɗi a gasar. An yi waje da Black Stars daga gasar ne bayan da ta faɗi sau biyu a hannun Portugal da Uruguay. Sarkin kasar Morocco mai martaba Ken Mohammed tare da mai martaba Yarima Maulay El Hassan da mai martaba Maulay Rashid sun ka tarbi tawagar ƴan wasan kasar bayan rawan bazata da sun ka taka a gasar cin kofin duniya a kasar Qatar. Wannan gagarumin walima tare da bayyanar da tsananin kula na sarkin ga matasa a koyaushe tare da maida hankalinsa sosai ga wasannin motsa jiki ga baki daya da kwallon kafa musamman. An yi wannan shagali ne a ranar Talata da yamma bayan abin tarihi da gagarumin nasara da kungiyar kwallon kafar kasar ta Morocco ta ciyo a dandali mafi girma na wasan kwallon kafa a duniya. Atlas Lion ta yi hubbasa sai da taddira har matsayin wasan kusa da na ƙarshe cikin gwaninta da jajircewa irin na ƴan Morocco da Larabawa da kuma kwallon Afirka baki daya. Yayin bokin mai martaba ya mika wa shugaban kungiyar kwallon Morocco Malam Fawzi Lakja da mai koyewa wato Waleed Regragui da ƴan wasan da ke tare da iyayensu karramawa ta sarauta mafi girma mai martaba ya kawata Mrs. Lakja da Tagrawe da lambar girman sarauta a turancin rank commander. Tsohon mai koyar da Ghana wasa Abraham Grant ya isa kasar Zambia don cike gurbin dake akwai na babban kocin din kasar. Tsohon manajan Chelsea da West Ham ya isa birnin Lusaka kasar Zambia yau Laraba, gabanin lakana masa shugabanci na babban mai koyarwa na Chipolo Polo kocin dan kasar Israila. Dai zai maye garben Aljoso Asanovic dan kasar Croatia da yayi marabus daga matsayinsa ne tun cikin Satumbar shekara ta 2022 bayan ya rike mukamin tsawon watanni 9. Dan wasan baya na kasar Ghana Alexander Djiku ya girgiza tare da razana da hukumar kwallon kafar kasar Faransa ta aza masa karamci saboda laifin shiga tacen wasannin kwallo bayan an gudanar da bincike na kwakwab. Hukumar da ke kula da sha'anin kwararru na ƴan wasa ne ta ɗibiya masa haramcin na wasa guda bayan ta gudanar da bincike akan zargin da ake cewa ƴan wasa da jami'an su na shiga harkokin caca. Jeko wanda yana a cikin tawar kasar Ghana a gasaccin kofin duniya da an kai a kasar Qatar na a cikin kwararrun ƴan wasan 76 da jami'an su da masu koyarwa da an kakalatu aka yi musu bincike na kwakwab. Labarin wasannin kenan a halin yanzu. Redwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla an gaishe ka Redwan Abbas. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya tarbi takwaran aikinsa na Ukraine Volodymyr Zelensky a Fadar White House. Wadance tafiya ta farko da Zelensky ya yi zuwa wata ƙasa tun da Russia ta kaddamar da yaƙi a kan Ukraine a watan Fabrairun bana. Da yammacin yau ake sa ran Zelensky, wanda ya iso Washington a yau Laraba, zai yi wani jawabi a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Amurka. Wani babban jami'i a gwamnatin Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa batutuwan da shugabannin biyu za su tattauna a kai sun haɗa da yadda za a bullo wa yaƙin da Rasha ke yi da Ukraine, kan abin da ya shafi tallafin makamai da kuma horo da Ukraine za ta samu daga Amurka. Hukumomin Gambia sun ce sun yi nasarar daƙile wani yunkurin juyin mulki da wasu sojoji suka yi. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa an kama sojoji hudu da ake zargi da ƙoƙarin kifar da gwamnatin shugaba Adama Barrow a ranar Talata. Rundunar dakarun kasar ta fitar da wata sanarwa wacce ke dauke da bayanan da suka tabbatar da yunkurin juyin mulkin. Wani yanayi na hunturu mai tsanani da zai kai ga zubar da dusar kankara na shirin ratsa wani yankin Amurka gabanin bukukuwan Kirsimeti da za a yi a ƙarshen makon nan. Hakan ya sa matafiya suke ta rage-ragen kama hanya gudun kada a soke tashin jirage gabanin zuwan wannan yanayi. Hukumar kula da kasashen yanayi ta Amurka ta fitar da wata sanarwa dauke da gargadi kan sanyin da zai lullube yankin tsakiyar yammacin kasar. Ɗaliban jami'a mata a Afghanistan sun koma gida cikin hawaye a yau Laraba bayan da jami'an tsaron Taliban suka kora su gida. Wannan mataki na zuwa ne bayan da hukumomin kasar ta Afghanistan suka haramta karatun jami'a ga mata a ranar Talata. Haramcin ya shafi jami'o'in mallakar gwamnati da na 'yan kasuwa, wanda wannan shine mataki na baya-bayan nan da hukumomin kasar ke dauka kan ilimin mata da hulɗarsu da jama'a. Wannan mataki har ila yau ya kona ran 'yan kasar da dama da kasashen duniya waɗanda suka ce ga dukkan alamu gwamnatin ta Afghanistan da maza ne zalla suke jagorantar ta kudura aniyar mai da kasar saniyar ware. Ministan harkokin wajen Iran ya ce ya gana da takwaran aikinsa na Saudiya a gefen wani babban taro da aka yi a ƙasar Jordan. Wannan ganawa da jami'an ƙasashen biyu suka ita ce mafi girma da aka gani tun bayan da ƙasashen biyu suka yanke hulɗa tsakaninsu a shekarar 2016. Saudiya da Iran sun yi hannun riga kan yadda suke kallon rikice-rikicen da ke faruwa a yankin ƙasashen Larabawa, musamman yaƙin Siriya da Yemen. Ƙasar Iraq ta sha jagorantar taruka tsakanin jami'an Saudiya da na Iran tun daga bara. A wani mataki ne yayyafa ruwan sanyi kan sabanin da ke tsakaninsu, inda aka yi zama na baya-bayan nan a watan Afrilu. Ƙasar Peru ta umarci jakadan Mexico da ya tattara inasa-inasa ya bar ƙasar, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Peru ta sanar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Ladas Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Bintu Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, ma'assalam.